alaikum barkamu da sake saduwa da ku a cikin shirin ina zamu ce matasa wanda ni Hadiza Kyari ke gabatarwa. To kamar yadda watakila wasu masu sauraron mu suka ji a makonnin da suka gabata mun taɓa batun matsalar fiyade da ya addabi al'umman mu, amma kuma lamarin ya fi kamari a arewacin Najeriya inda aka dau wani sabon salo na cin zarafin yara da ya musu fiyade. Kuma a 'yan kwanakin baya-bayan ma lamarin ya zama ruwan dare. Sai ku biyo mu domin jin ci gaban shirin. Yanzu kuma ga ƙarin hira da wakiliyarmu Binta Ibrahim ta yi da wani masani kan ɓangaren kimiyyar ƙwaƙwalwa da halayyar ɗan Adam.
To, waɗansu hanyoyi ko matakai iyaye da sauran al'umman gari za su iya bi don kare 'yan uwansu da 'ya'yansu daga faɗa cikin wannan tarko?
To, matakan da ya kamata a ɗauka yawanci kamar mu ta ɓangaren mu masanin ilimin halayyar mutane ko kuma ilimin ƙwaƙwalwa, yawanci a iya nazarin da muka kowa iya binciken da muka yi wanda ake yi muka yaɗe ba wasu ke musu yaɗe da illa makusantansu, ma'ana na kusa da su, iya ko abokanan ɗan uwa ko kawunnai ko makwabtaka ko wani abu makamancin haka. Mafi akasari a cikin kashi ɗari wanda daga an samu wani na waje wanda ba a ma san shi ba ya musu yaɗe, ya kalilan ne jini ya ci gani. Kamar matakan da muke tunanin iyaye ko kuma 'yan mutane wanda suke da 'ya'ya mata ko 'ya'ya maza, kamar yadda faɗa muke da farko, ba mata su ake saɓe ba har da maza, ya kamata su ɗauka gurin kare 'ya'yansu ya kasance kansu su cimma baƙi, ma'ana baƙin fuska. In muka ce baƙi a nan muna nufin wanda ba ɗan gida ba, kamar ko abokin yaya ko abokin ƙani ya zo sai ka tsale shi da yarinyar ka ko ka tsale shi da yaranka ya zama yana wasa da shi kai ka saka ji saboda kaya da dai. Domin ne a wannan matakin muna ganin wannan bai kamata ba, sai zama na kare zama na iyaye sun bar baƙi suna huɗa da 'ya'yansu ko kuma su tura yaro gidan makwabta cewa a je ka an so mun kaza, su san cewa makwabcin nan nasu kila yana da wasu ɗabi'a na pedophilia, ma'ana yana da sha'awar ya ga cewa gashi ya tafi da iyali magidanci yana da 'ya'ya amma yana da wannan ɗabi'ar ko kuma wannan sha'awar ne ga cewa ya karɓi ƙananan yara. To, lallai matakin farko da ya kamata ya ɗauka shi ne zama na basu cika cikin 'ya'yansu kala da jiba, musamman mu a nan nahiyar arewa da ke yawanci muna cikin 'ya'yanmu kawai. Mataki na biyu shi ne iyaye zama suna sanar da 'ya'yansu nunan wannan aikin, sun gane cewa in kina da 'ya mace ko kina da 'ya miji lokacin da wani zai kama ka ko kuma ya yi tsorata ka ko kuma ya ja ra'ayinka da wani abin sha ko abin kwaɗayi, na ka zo ka yi abu makamanci kaza, ka yi ihu ko ka yi kuka ta yadda za a zo a kawo maka ɗauki. Ba san ko kina sauraron
ka? Ina sauraron ka.
Iyaye ya kamata su sa ido a kan 'ya'yansu sosai, zama na ko da yaushe suna tare da 'ya'yan, saboda in kika yi la'akari mu a cikin wannan yanki na wake gaba wata matsila in ta fita ba ta san yadda ba ce wani abu ya faru dai, ko maybe mashin ya bige ta ko kuma gashi an kama wani mai fita din sannan an kalli da zai da jikin to a yadda ba ta ba, kun ga wannan takaici wanda iyaye ya kamata su ya zama suna kula. Sai abu na ƙarshe shi ne iyaye ya zama sun kasance masu biya ma 'ya'yansu bukata. In a kika ce tana son abu kaza, in kina da hali to yadda zaki ke zama kin iya mallaka mata, saboda yawanci masu yin wannan ɗabi'a suna yaudaran yaran ne, a zo su yi tuni a biskit ne a kaza ne sai a ga yaro a shiga da shi inda ke kamata, a kan kike ne sai abin da ya kamba abin da ya faru zai faru. Sai yawanci zama iyaye suna biya ma 'ya'yansu bukatu duk lokacin da bukatun hakan ya taso. Wannan kusan ina ganin cewa a takaice shi ne matakan da ya kamata mu ɗauka gurin kare 'ya'yanmu.
Haka ne. To, malam, me zaka ce a game da batun tsangwama ga wanda aka yi mafaɗe ɗin ko kuma al'adar yin shiru a ce kawai a share a yi haƙuri?
Eto, don wannan ya zo malamin ya fata ruwan dare ba yadda fata ɗan. Yawanci in abu ya faru ta ki ga an ce a'a an yari yanzu ta rasa mijin aure ko wani abu makamancin haka. Kuma yawanci hakan shi ke haifar da abin ya zama ne ya yawaita. Wanda yanzu ya ce kusan a ƙasa ya zama abinda kowace gwamnati ke ƙoƙarin ta ga ta magance, ba state government ba har zuwa federal level. In mutane suke ya zama da suna yin magana masu ɗabi'ar fyaɗe za a kama su, kuma hakan zai sanya su daina wasu kuma hakan bai sanya su daina ba kila sai sun ga cewa za su zauna a gidan yara cikin dindindin, amma akwai wanda in aka kama su lallai suna dainawa. Haka kuma in zama ana yin shiru wanda ibtila'in ya same shi zai dinga jin ɓacin rai a cikin ranshi, wanda hakan har zai iya sa idan mutum yayi attempting ne suicide ma'ana ya kashe kansa wanda ba mu fatan haka to yawanci ba shirin ne ya kamata ba in lokacin da aka kawo misali ko da ko na kai lalle dabi'a ce wanda wani a tana cikin zuciya shi ko da an hukunta shi ba zai yi nasu abin da ya kamata shi ne a kibance shi daga cikin mutane a kai shi inda ya kamata a hukunta shi to yawanci muna yin kira duk wanda ya zama na aka bi maganar fiye da su ka shi saboda in ka tana a bai shafe ka kamar mu yawanci nan bangaren Allah kiga ana da mai abu bai shafe ni ba ai ba na ba ne a ba dana ba ne in bai fara da danka ba gobe zai fara da danka to kaji cewa in an taba dan wani danka aka taba shi fiye zai iya faruwa da kowa zai iya faruwa da kowa na ƙara mai wata bai zama na kanni shi ne zama da ana yin shiru hakan zai iya sa su wanda ake fadan su shiga cikin wani hali wanda ba haka ba
to masu sauraro abinda lokaci shi ba mu dama kenan a wannan makon amma idan Allah ya kai mu makon gobe za ku ji mu dauke da wani sabon shirin yanzu a madadin kowa da kowa musamman ma wakiliyarmu Binta Ibrahim da Salamu Abu da hada mana sauti ni Hadiza Kyari ke cewa kasance lafiya ma assalamu